نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله كان متى شدة جوات رجب shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi muhammadu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma yayi daidai da 18 ga watan 1 shekara ta 2004 shekara miladiya dan uwa zamu tsaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na riyadus sir babban malami al-sheikh abu zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji almalan da rahmarsa. Dan uwa idan ba a manta ba karatu ne a cikin Kitabul Manthurati wal Mulh. Mun tsaya ne kuma a hadisi na 60 wannan hadisi mai tsayi wanda ke bayani game da asalin kafuwar Makka. Mun fara karatu a cikin hadisin dole muka tsaya a wani bangaren cikin sa wancan sati. Amma dai idan ba a manta ba ƴan uwa hadisi ne da sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yake ba mu laba Annabi Ibrahim alaihi salam ya dauki matarsa Hajara da ita da dan jaririn ta Sabo da ta haifa shine Annabi Isma'il alaihi salam ya dauke su ya kai su wani daji ko wani fili wanda babu kowa a ciki ba mutum a babu wani wanda ke kai kawo a wannan fili ya aje su a gindin wata babbar bishiya bai ce musu komai ba ya juya kuma zai tafi bayan ya juya ne ta biyo bayan sa take ce masa ya Ibrahim aina tadhhab ko tatrukuna bi hadha alwadi ina zaka tafi ka bar mu wannan daji alladhi laysa fihi anisun wala shay irin dajin da babu wani mai ɗeba kewa a cikinsa babu kuma yi na ci Annabi Ibrahim bai ce mata ya ci gaba da tafiya ta ƙara maimaitawa ta ƙara maimaitawa har sau uku kamar yadda ya zo a wata ruwayar sannan da ta gaba zai bata amsa a wannan sai ta canza tambayar ta ce masa Allahu amaraka bihaza ko Allah ne ya umarce ka da ko muka aje mu a wannan daji a wannan babu kuma sai Annabi Ibrahim ya ce mata ayyam ya daga kanta alamu sai ta ce idan la yudayyuna in ko haka ne Allah ne ya umarce ka to tabbas na san Allah ba to haka sai ta rabu da shi ta koma inda danta yake a gindin wancan bishiyar ta tsaya bala da kayanta saboda haka Annabi Ibrahim ya bar su a cikin daji daga ita sai danta shi kuma ya koma garin to lokacin da ya ci gaba da tafiya ya tabbatar ya je inda ba ta iya hango shi daidai inda ake ce masa kida ko kada nan wajen sai ya daga hannunsa sai ya addu'a rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitika al-muharram rabbana liyuqimu as-salata faj'al af'idatan ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkuruna annabi ibrahim alayhi salam ya addu'a sannan ya gada kansa ya tafi wannan zai nuna maka ko ya aje su shi ma abin ya fi karfin sa ne dan umar ga Allah madaukakin sarki ne abin da yasa Allah madaukakin sarki ya umarce shi ya ajiye matarsa da ɗansa a nan akwai abin da Allah zai tasar akwai abin da Allah madaukakin sarki zai shirya gargadan zaman sa a wannan wajen Nana Hajara ta ci gaba da shayar da ɗan tana cin guzurin da Annabi Ibrahim ya ajiye musu na dabino da har guzurin da ruwan suka ƙare gaba ɗaya sai ya kasance babu abincin da za ta ci ballantana nono ya tsatsafo ɗanta ya sha sai ya kasance ɗan ya fara jigata har ya fara kuka kuka irin na yaro mai jin yunwa saboda haka sai hankalinta ya tashi ta kasa jurewa ba za ta iya tsayawa ta kalli ɗanta yana wannan kukan ba bari ta shiga cikin dajin ko ta samu taimako to tana tafiya akwai dutsen da yake kusa da ita shine dutsen Safa sai ta hau kansa gabas yamma ko arewa ta hanga ko ina ko za ta hangi wanda zai bata taimako ta ga babu saboda haka sai ta sauka daga kan wannan dutse na Safa ta ganga ta nade rigarta har sai da ta karasa inda dutsen Marwa yake wanda tsakanin su akwai tazara nan ma ta je ta hawo wannan dutse na Marwa shi ma ta kalla gabas kudu arewa duk ko ina ko za ta ga wani wanda za ta iya samun taimako wajen sa babu wanda ta gani ta ci gaba da kai komo tsakanin Safa da Marwa sai da ta yi sau bakwai bakwai ne sai ta ce kai bari in je in duba in ga halin da yaro na yake ciki saboda haka ta je ta duba ta ga dai yana cikin wannan halin da yake ciki ta koma kan dutsen to tana kuma kamar an mata magana sai ta ce dan saura mana sai ta kasa kunne sai ta ji alamun magana ake to sai ta ce in kana da aiki zaman lalle ina buƙatar agaji ina buƙatar taimako saboda haka tana sakkowa ita ga mala'ika Jibril alaihi salam ya sa kafarsa ko fuffukinsa kamar yadda yazo yana dirza ƙasa ko yana haka ƙasa kawai sai ga ruwan zamzam yana tsiri yana fitowa daga wajen saboda haka ta sakko a cikin farin ciki ta hannu tana tattare ruwan anan ne Ibn Abbas ya tsaya sai ya ce Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah ya ji kan mahaifiyar Annabi il da ba dan ta tattare ruwan da hannunta da ruwan zamzam ya kasance ruwa ne mai kwarara ya kasance idan ruwa ne mai kwarara kamar yadda kaga ruwan kogi yana gudu shi ma haka zai rinka kasancewa amma saboda ta sa hannunta rinka tattata shi da ƙasa sai kasance ruwan zamzam ya kasance kamar rijiya ce yanzu ba ruwa ne mai ba saboda haka ta dadanta da wannan ruwa ta sha ruwan sannan ta ci gaba da shayar da danta nuno ana nan bayan ta sha wannan ruwa ta sha da dan malaika Jibril ya gaya mata cewa ki kwantar da hankalinki lallai Allah madaukakin sarki ba zai bari ku tuzurta ba zai bari ku shiga cikin wani hali ba bari ma inda kike daki Allah madaukakin sarki zai umarce shi da mahaifinsa su gina masa daki a wajen akwai dakin Allah a wajen ya mata bushara tun a lokacin saboda dadewa ba annabi Isma'il alaihi salam ya rayu bai halaka ba a wannan waqi'ar to sai akwai wata kabila da ake ce musu jurhum wanda muke bayani a wancan satin suni a Karabawa to hanyar su ce tafi ta wuce suka wuce ta wannan dajin na Makka a lokacin to saboda haka sun yada zango a wani waje sai suka ga wani tsuntsaye irin tsuntsayen da inda ka gansu a waje akwai alamun ruwa a wajen tsuntsu ne da baya shawagi sai inda yake ruwa sai suka ganshi a wannan wajen yana shawagi to sai suke tambayar junansu kai da yadda akwai abin da mu dai iyakacin wucewar mu ta nan wajen ba mu san akwai ruwa a nan ba amma ga tsuntsayen da yake akwai ruwa me yake faruwa sai suka tura mutum suka ce su je su leko suna zuwa ko sai ga ruwa a waje saboda haka sai suka koma wajen mutanen su suka ba su labarin da suka gani saboda haka sai suka taho sai nan Hajara alaiha salam suna zuwa suka ce suna neman ta yi musu iso ta ba su guri su sauka wajen ta ce babu matsala za su iya sauka amma da sharadi za a ta neman su da iko akai suka ce sun yadda saboda haka suka sauka sauran yan uwa tafiya duk suka zo suka kafa tantunan su a wajen kaba da zama a wajen a matsayin kauye ko kuma dan wata alƙarya da suka kafa daga lokacin wajen ya zama alƙarya yan uwa wannan shine asalin garin Makka daga nan da ne ruhum da mahaifiyar Annabi Isma'il alaihi salam daga nan garin Makka ya fara hauhawa shine garin Makka da kake gani yanzu daga waɗannan mutane ya fara kun ga hikimar aje an jiyar da Annabi Ibrahim ya mata ita da danta a wajen ko Allah madaukakin sarki yana so ya haifar da wani abu ne a wajen nan musamman dan a samu mutanen da za su rinka raya data dan kuma anan ne za a turo anan da ban karshen zamani shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwa bayan nan Annabi Ibrahim zama saurayi sai kasance ya taso a matsayin abin sha'awa a wajen a cikin su kowa yana son sa kowa yana haba da shi rafci daga wajen su tunda shi Annabi Ibrahim alaihi salam a Sham yake yaran sa ba larabci bane waɗannan mutane sune larabawa saboda haka yake koyi a wajen ba suka dauki ɗan su suka bashi ya aura ai zama sarkin su kenan ana nan sai Annabi Ibrahim wata rana ya kawo musu ziyara bai samu ɗansa Annabi Isma'il ba sai matarsa tace ya tafi daji dan yi musu farauta ya kawo musu abin da za su ci ya tambaye ta ya halinku ya kuke ciki tace kana cikin bala'i da masifa ya muna cikin sharri mai kyau ba daɗi saboda haka sai Annabi Ibrahim ta wasiya yace to idan mijinki ya dawo ki gaya masa ina gaishe shi amma ya canza kofar dakin sa. Eh, kofar dakin sa ta samu matsala ya canza. Bayan ya dawo daga farauta sai ta bashi labarin abinda ta gani. Wata ruwaya sai kafin ma ya gaya mata shi Annabi Isma'il ya abu. Wata ruwaya kamar yadda na gaya muku ai cewa ƙanshin mahaifinsa ya ji, yace babu abin da ya faru a gidan nan kuwa. Ila wani dattijo ya zo, yace ta ce masa ga abin da ya faɗa, ga abin da ya faɗa ni ga amsar da na bashi. Yace mata kin ya ban miki wata wasiya, tace ƙware da gaske. Ya ce gaishe ka, ka canza kofar ɗaki. Yace to wannan kofar ɗace in sai kenan, so da ka tafi gidanku. So da haka wannan mata ta tafi a gidansu. Babu daɗewa Annabi Isma'il dawa don ya kawo musu ziyara. Da ya kawo musu ziyara a karo na biyu, Annabi Isma'il ya ƙara auren wata matar, ba waccan wacce ya saka ba. Da ya dawo bai samu ɗansa ba, nan ma ya fita farauta. Ya same ta, ya tambaye ta, ya halinku? Ta ce alhamdulillah, ai muna cikin halin jin daɗi da walwala. Ta yabi halin da suke ciki, duk da ita da waccan ɗin hali ɗaya suke ciki, amma sai ta yi me tafin da ake ciki. Eh, shi ne na gaya muku, na ce irin wannan ita ce matar rufin asiri ko? Ba matar da za ta tuna asiri a wajen wanda bai san halin da kuke ciki ba. Saboda haka sai Annabi Isma'il ya ce, Annabi Ibrahim ya tambaye ta, ce kuke ci? Ta ce abincinmu ruwa ne da nama. Shi ne a nan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa inda ba dan addu'ar da Annabi Ibrahim ya musu ba, ya ce Allah ya sanya muku albarka a cikin naman kunku. Ya ce da ba dan wannan addu'ar da Annabi Ibrahim ya musu ba, to lallai da ruwa da nama ba. Za ka ga duk wanda zai tumfari ruwa da nama kadai a matsayin abincinsa, to za ka ga cikinsa zai samu matsala. Amma su mutanen Makka, tunda akwai addu'ar Annabi Ibrahim a kansu, shikenan sun rayuwa akan ruwa da nama. A lokacin ba a fara ma'ana babu kwaya ko shafa ko dawa ko gero ko masara, ba a fara shuka ba a lokacin. Nama da za a ji a wannan shi ne abincinsu kawai, sai ko nono da za a tara a wajen dabbobi, shi ake ci. Saboda haka Annabi Ibrahim alaihi salam, ita ma wannan mata ta bi ta Annabi, mata wasiya, ya ce mata idan ya dawo sai ina gaishe shi, kuma ki ce kofar ɗakinsa ta yi kyau, ya tabbatar da ita a haka. Bayan Annabi Isma'il ya dawo daga aure, ya tambaya me yake faruwa, ta ce eh, ai wani dattijo mutumin kirki bai kama iri kaza ya, me yace miki? Yake ciki, na ce muna cikin halin jin daɗi walwala, babu wani abu da muke ciki na rashin jin daɗi. Yace mata to ya miki wasiya? Ta ce ƙware da gaske, wasiyar da ya min ya ce ya gaye ka, kuma ka tabbatar da kofar ɗakinka. Yace to lallai wannan wanda ya zo mahaifina ne babana, kuma kofar ɗakin da ya ce na tabbatar ke ce, yanzu ya ce in ƙara riƙe ki a matsayin matata kenan. To anan muka dakata insha Allahu ta'ala, za mu dora daga inda muka tsaya. Malai cewa fi riwayati, a cikin wata riwaya, faja'a sai ya qala, sai ya ce aina Isma'il, ina Annabi Isma'il alaihi salam. Fa qalat imra'atuhu, sai matarsa ta ce dhahaba yasi Isma'il, ya tafi dan farauta. Kamar yadda na gaya muku a wancan satin, farauta sana'a ce, ina ce da shari'a ce yadda da ita, shari'a sana'a ce da ita. Shi sai za ku ga kusan duk littattafan hadisi da littattafan fiqh, za ku ga malamai suna yin babin da ke bayani akan farauta. Duk littattafan hadisi, Bukhari, Muslim, ne Tirmidhi, za ku ga akwai farauta da ke kullawa. Haka nan kuma fiqh, akwai babin farauta da suke kullawa, su ma su yi bayani akan wace irin dabba ake farauta, menene kuma ake farautar da shi, me ba a farautar da shi, da abubuwan da duk suka shafi farauta, malamai suna kawo, saboda sana'a ce mai zaman kanta. Har yanzu kuma wannan sana'a tana nan, idan mutum ya yi an gurɓata ta da wasu abubuwa wanda suke kamar dabanci ba haka. Amma farauta kawai yanzu idan kana da dama ka ɗauki bindiga ko ka ɗauki abinda za ka iya, ka shiga daji da karnukanka, ka je ka yi farauta, shari'a ce mai, wannan sana'a ce mai kyau, shari'a ta baka dama. Fa qalat imra'atuhu, eh, wannan mata ta sa ta ce ala tanzim ka ba, ya kai wannan dattijo mai albarka? Fa tat'ama wa tashrab, ka ci abinci a tattare da mu, ka sha tare da mu. Fa qala, sai Annabi Ibrahim bai ce wa ma ta'abukum, menene abincin naku da kuke ci? Wa ma sharabukum, menene abin da kuke sha a matsayin abin sha? Qalat, sai wannan mata ta Annabi Isma'il dan sa tace ta'amuna al-lahm wa sharabuna al-ma, abincinmu dai da muke ci shine nama, abin shanmu kuma ka. Sai Annabi Ibrahim alaihi salam ya ce Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa sharabihim, Allah kai musu albarka a cikin abincinsu da kuma abin shansu. Yi musu addu'a, قال فقال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس da yazo nan wajen sai yace sai baban Qasim yace shine annabi Muhammad kenan ko sallallahu alaihi wasallam ma'ana abul qasim alkunya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yau annabi yace ku yi ku sa suna da irin suna na amta ba eh ka sa za ka iya sa suna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kada ka ilaqin kuma alkunyar akan ka kace sunan ka Muhammad kuma an ba daidai bane ina ba ta fahimta Muhammad Abul Qasim guda ɗaya ne sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane yawa yace sai baban Qasim yace barakatu da'wati Ibrahim sallallahu alaihi wasallam yace wannan albarkar da addu'ar annabi Ibrahim kenan Allah madaukarki ya tsira da aminci a gare shi sai annabi Ibrahim yace da ita fa idza ja'a zawjuki idan mijinki ya dawo faqra'i alaihi salama ki gaishe shi wa murihi yusabbitu atabata babihi sannan ki ube shi ya tabbatar da dokin kofar dakin sa kice kofar dakin sa ta gyara yanzu ya tabbatar da ita ko me yasa aka kamanta mace da kofar daki tunda isharar da annabi Ibrahim yake wa dan sa annabi Isma'il ai masa shi daya bai ce idan ya dace ya tabbatar da ki ba sai ce kofar dakin sa shi kuma ya gane ya fahimci yaran to sai malami suka ce an kamanta kofar daki ne da mace mace tana ba wa dakin da take ciki kariya idan tana nan babu wanda ya isa ya shiga ba da izinin ta ba haka nan ita ma kofar daki tana ba daki take ciki da kofar da aka kara da ita kariya dai tana ba su kariya malami suka ce wannan shi wajhu shabahi din kamance ce ne ta su falamma ja isma'ilu yayin da annabi isla dawo daga farauta qala hal ataakum min ahadin sai tambaye ta yace wani yazo muku kuwa qalat sai ta ce na'am kun hasanul hay'ati sai wanda tije yazo mai kyakkyawar kama kada kuma ta dayar a satin da ya gabata mai tace kawai ce wani tsoho yazo mana ko wanda tije kawai ko wani tsoho dan shikenan ba wani yabansa ko nuna wani mutumin kirki ko abin da ya kama da haka to wannan sai ya nuna akwai bambanci tsakanin ta farko da ta tace akwai bambanci tsakanin su duk macen da take so ta samu shiga a wajen miji take so ya karbu ta karbu a wajen sa sai kane kane ta girmama iyayensa ba haka bane duk macen da take girmama iyayenka zaka ga wallahi ko baka santa zaka ji kana jin wanda a cikin ka amma duk yadda kake san mace inda za ta zo ta rinka gaya wa iyayenka magana ga tsal ba ta ganin girman su sawa'un a gaban idan su ne ko a bayan idan su zaka ga santa a hankali zai rage to ɗaya daga cikin sirrin da mata ya kamata su rike kenan wajen karbar ko kuma a rike zuciyar miji shi iyayensa kai ba ma iyayensa ba duk wanda yake da alaka da shi idan mace ta kissa nan nan take musu dan su take ba rigima take da su ba eh a Hausa ne zaka ji ana cewa wai dangin miji dangin miji kai san sai kaga akwai rigima tsakanin mace da dangin miji ko to ta sa bane take ba ta yadda da wannan ba sai ta shanye duk yadda za su yi mata duk wata dangin mijin ko mijinta su yi mata sai ta shanye sai ta mai da abu wasa sai kaga a hankali ta kama wasu daga ciki idan sun su goma ne sai ta kama guda bakwai daga ciki idan guda uku ba su ne ne ba ta wayo ba ta wayo haka ake ki rinka bin su in ane miki abu ki nuna san ane miki ba amma kin shigo cikin su kin gansu da dan uwansu kuma kin ji abin da kike so za'i dole sai ya fifita ki akan su zaki samu matsala Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda ya taiba mahaifinsa tare da cewa a lokacin ba ta san waye ba zaka gane cewa a gidan tarbiya ce wa afnat alaihi tayabe fasalani anka ta tambaye ni game da kai fa artuhu sai na bashi labari fasalani fa aishuna sannan ya kara tambaya ta game da aishuna ya yara cewa fa akhbartuhu nan ma na bashi labari ana bi khairin ina cikin alkhairi babu wani abu da damuna qala sai yace fa awsaki bi shay'in ba bai ga miki wani abu ba a matsayin wasiyyaci yace in na dawo a gaya min qalat na'am sai ta ce kwarai ko ya ba min wasiya yaqra'u alayka assalam illa ma yana gaishe ka wa ya amuru sannan yana umarni an tusabbita atabata bika da ka tabbatar da dokin kofar ka ka tabbatar da kofar dakin ka ka ya gamsu da yanayin ta قال sannan sai annabi Isma'il alayhi salam yace zaka abi wanda yazo dattijo bana ne wa antil ke kuma ke ce dokin kofar da yace in gyara dokin kwata to ke ce amarni an umsakaki thumma amarni ya umarce ni an umsakaki da na rike ki na ƙara damke ki na ƙara jawo ki jikina wanda ya umarce ni da shi thumma labita anhum sannan annabi Ibrahim alayhi salam ya ƙara zama ko ya ƙara bada ba bai zo wajen su ba masha Allahu garba madaukin sarki ya so ya zauna majaa ba'd ba'da zalika sannan bayan wannan lokaci kuma sai ya ƙara dawa ga wa isma'ilu yabri nablan lahu tahta dawhatin a lokacin annabi isma'il alayhi salam yana gyara wata kiya ta sa karkashin wata babbar bishiya suka ce wannan bishiyar da annabi Ibrahim alayhi salam ya samu dan sa karkashin ta yana gyara kibiya ita ce bishiyar da ya kawo annabi isma'il ya aje ta akai ko ba ita bace kun ga ai farko da farkon hadisin ya nuna annabi Ibrahim ya dauko karkashin wata bishiya ko dauha akai amfi ita in zaka koma ruwayar to nan ba kuma sai aka ce annabi isma'il alayhi salam an same shi karkashin ita wannan dauha din yana gi to sai suka ce ita ce ko ba ita bace to wasu daga cikin malamai da yawa suka ce ba ita bace saboda karina tarabci karina talarabci saboda an maimaita nakira ne a nan wajen annakiratu idza uidat nakira laysat alula amma annakiratu idza uidat ma'rifa abin nufi idan ka kawo abu nakira daga farko nakira shine ka fada abin da yake a rufe misali in ce wani mutum yazo an gano wannan mutum ne ba a san shi ba to wannan nakira kenan amma an ce wannan mutumin yazo wannan menene ma'rifa ce an san wannan mutumi ne ko to yanzu kana cikin gida sai yaro shigo da gudu sai ba wani mutum yazo neman ka ya kawo abin da nakira gobe sai ya karadawa sai ya ce baba wani mutum dawo an gane kaga mutumin farko shine na biyu ko ba shi bane shine to kaga na kira an maimaita ita ce dai haka ne amma in ya karadawa ya ce baba wani mutum ya kara zuwa shine wancan to shine abin da ake nufi sai san aka ce ya aje su karkashin wata bishiya nan ma aka ce an ganshi karkashin wata bishiya kaga ita ce ba ita bace shi yasa da Allah madaukin sarki yace ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra hakika ma'al usri matsi yusra akwai sauki inna ma'al usri kuma hakika tare da dai kunci da matsi akwai me akwai sauki to anan wajen farko fahimta shine kunci guda nawa ne kunci guda ɗaya ne yalo kuma guda nawa ce anan yalo guda nawa ce guda biyu ce inna ma'al fatadame al usri ci yusran akwai me akwai sauki akwai wani irin sauki sai a ƙara cewa inna ma'al usri kuma hakika tare da wancan kuncin din da ko yusran akwai dai wani saukin na daban sauki biyu ne kunci guda ɗaya shi sa annabi ya ce bacci kunci guda ɗaya rinjaye sauki biyu ina fata an fahimta saboda an maimaita na kira ne guda biyu sai kasance waccan daban wannan daban wannan da wata fa'ida ce ta larabci Allah ya samu dace to ya same shi karkashin bishiya yana gyara mashi ko kuma yana gyara kibiya kalban min zamzam bishiyar da take kusa da ruwan zamzam falamma ra'ahu qama inda annabi isma'il ya ga mahaifinsa sai ya tashi zuwa gare shi fasana aka ma yasna'ul walidu bil waladi wal waladu bil walid sai ya aikata masa irin abin ga mahaifi ɗansa idan suka dade ba su haɗu ba da yake yi wa mahaifi idan suka dade ba su haɗu ba shine malamai suka ce suka rungumi juna suka gaisa aka yanko ki sauran su qala sai annabi ibrahim ya ce ya isma'il ya kai isma'il inna allaha amarani bi amrin hakika allah subhanahu wataala ya umarce ni qala sai annabi isma'il ya ce da mahaifinsa fasna ma amaraka rabbuka ya baba aikata abinda ubangijin umarce ka qala sai tuni daga cikin umarnin da Allah madaukakin sarki ne za ku maka taimaka mun kamar yadda ya zo a wata ruwayar na ni zan yi aikin kai kuma kai me kala sai sai wa yu'inuka zan taimake ka baba insha Allahu ta'ala kala sai annabi ibrahim ya ce fa inna allaha amarani an bi baitan hahuna Allah madaukakin sarki sai da gina masa daki anan shine da aba hahuna ya nuna inda dakin ta aba yake wa ashara ila akamatin murtafi'atin ala ma hawlaha ya nuna kasan aka ce akama shine inda taran tudun yashi yake ko kuma dutsuna a tattara a waje guda shine ma wanda yake ya dan gurin da yake ya dagu da abin da yake kewayen sa sai ce wannan tudun da abin da yake kewayen sa to nan ne idan Allah ya umarce ni ni da kai mu gina masa daki shi dakin Ka'aba ƴan uwa suka shine daki na farko da Allah subhanahu wataala fara samarwa a doran kasa gaba inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakka an daki da aka fara sanyawa mutane shi shine wanda yake a garin bakka bakka ita shine garin makka ana cewa bakka ko makka so haka shine daki na farko da Allah madaukakin sarki fara ajewa sai malami suka ce waya fara gina dakin Ka'aba shine inda malami suka ce tunda shine daki na farko kaga tun kamun samar da mutane kenan ko in dai mutum ne yazo ya gina shi kaga yayi me ya riga dakin zuwa kenan ko tunda sai da yazo yayi me ya gina shi sai malami suka ce mala'iku suka aba gini na farko ma'ana duk wanda yazo duniya a lokacin ganin dakin Ka'aba yi to ana nan dakin Ka'aba ya gushe babu shi shi sai me sai afar din shi sa lokacin da za gina dakin Ka'aban Allah subhanahu wataala girgije ya sako da shi wanda ya daki abar qawa'id din girgije ne zai iya wajen annabi ibrahim da ɗansa kawai girgijen suka rinka bi foundation din kawai kamar ka ce zane akai da girgije sai kasance kawai zanen suke bi suke an fahimta Allah madaukakin sarki ya musu wannan saboda akwai asalin inda dakin yake wanda shi annabi ibrahim alaihi salam bai san shi ba sai da Allah madaukakin sarki ya masa ishara ta hanyar sako masa girgije ya za saboda haka sai suka gina wannan daki na Ka'aba da shi da ɗansa annabi Isma'il alaihi salam fa inda zalika ra a wannan wajen ne suka daga asasin dakin Ka'aba qawaid shi asasin dakin Ka'aba foundation din inda yake suka fara wannan gini ya'ti bil hijarati wa ibrahim yabni hatta idhar tafa al bina'u annabi Isma'il alaihi salam shi yake zo ya dauko bulo sai ya kawo lebar kenan ko annabi ibrahim kuma shi yake gina shi mai kenan barkila shi sai ya je dauko bulo ya kwaba kasa ya dauko mika mahaifinsa shi kuma yana dorawa yana gina hatta idhar tafa al bina'u har sai da ginin yayi sama sosai kaga idan kana gini tun kana iya daura shi a haka zaka fara kuma kai inda mai hannunka yayi me yayi kadan sai an samu abin takawa to har sai ginin ya dago ta yadda ya wuce tsayin annabi ibrahim alaihi salam bi hadhal hajar sai yazo da nan dutse wannan dutse kenan shine makamu ibrahim an fahimta yan uwa saboda haka sai aka samu wani katon dutse sai aka kawo fa wada'ahu lahu sai ya ajiye shi ga annabi ibrahim alaihi salam fa qama alaihi sai annabi ibrahim hau kansa wa huwa yabni yana ci gaba da gini wa isma'ilu yunan annabi isma'il alaihi salam yana mika masa me bulo shi kuma yana dorawa kun ga asalin me kenan asalin maqamu ibrahim kenan akan maqamu ibrahim kamar yadda ake faɗa cewa akwai me akwai shatin me akwai shatin kafarwa annabi tare da cewa dutse ne amma wannan mu'jiza ce daga cikin mu'jizunsa da ya taka su wajen yin shati saboda haka aka yi karasa ginin a wannan maqamu ibrahim din kun ga tsayuwa yayi akan sa ya ci gaba da gini amma wannan ginin da yayi sai Allah madaukakin sarki ya maimana da wannan maqamu ibrahim ɗaya daga cikin sha'ira da irin islam ta yadda in dai ka je aikin hajji bukatar yayi nafila raka'a biyu a wajen ba haka bane Allah sarki ya ce wa takhudhu min maqami ibrahima musalla kai sallah a daidai ko wajen ko duk kewayen wajen duk wajen sallah ne ana yin sallah raka'a guda biyu raka'a ta farko a karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafiruna raka'a ta biyu da qul huwallahu ahad ana yin wannan wasu malaman suka ce da dutsen maqami ibrahim da dutsen hajar al-aswad dukkaninsu daga aljanna suke to amma hadisi ya ce hajar al-aswad daga aljanna yake asalin safari ne kal amma yanzu me yasa ake ce masa Hajar al-Aswad yayi mutane yayi baki shi wannan ya tabbata daga aljanna yake amma maqamu Ibrahim ban san ruwaya da take ingantacce da take nuna cewa shi daga aljanna yake ba amma dai Hajar tabbas daga aljanna yake kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka suka ci gaba da gini a haka وهما يقصون لسكي جنن سنة سوى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا أبنجزي ككرب من دومني ميدي العليم كما مسن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ما لم يسك للي دباوا لوكسن ديكي والله سبحانه وتعالى وتعبادة lallai ne ya kaskantar da kansa ga Allah mafi sarki sannan ya nemi Allah sarki karɓi wannan aikin daga gare shi dan Allah subhanahu wataala la mukriha lahu ba wanda ya isa ya tilasta Allah madaukakin sarki ba haka bane wato kalli surar dan uwa mai albarka annabi wannan kin da yake waye sashi Allah madaukakin sarki da kansa ya sashi ba haka bane kai ka san annabi Ibrahim alaihi salam yana cikin ulul azmi bar ma an ka dauki manzon Allah tsira da aminci tsabbata a gare shi annabin mu babu wani annabi da yake da falala da daraja kamar annabi Ibrahim ko akwai babu amma ka duba ayaye da Allah ya sa shi amma yana jin tsoro na cewa rabbana taqabbal minna ko yake ji kada Allah ya ce baya so idan Allah ya ce baya san aikin nasa ya zai da to dan uwa mai albarka ya kuma aikin da kake ko wanda ni nake yi ka ringa aiki kana kafafa ai kai ku ne yan saba a gidan aljanna ba haka bane ka kalla da kyau sabin Allah subhanahu wataala shi yake yin aiki amma yana tsoron kada san sai bai karba aikin sa ba to shi sai zaka kalla duk wanda yafi kowa tsoron Allah yafi kowa nan yafi kowa kaffa da Allah madaukakin sarki ba a ciwo Allah idan kai aiki ka bi shi da addu'a shi sai kamar yadda aka sha mai idan kai azumin watan ramadana sai sun yi wata shida saboda sun san Allah subhanahu wataala zai iya baya san ibadarsa saboda ka sai shi ya Allah ka karba mana mun tuba kurakuran ma ka yafe mana to yan uwa haka ake duk wani aiki idan ka yi shi to ka bi shi da Allah ya karba maka Allah ya karba mana gaba daya wa fi riwayatin inna ibrahim wata riwaya kuma tazo da cewa hakika annabi ibrahim alaihi salam ya fita da annabi isma'il wa ummi isma'il kuma mahaifiyar annabi isma'il ita ce hajar alaiha salam ma'ahum shannatu ma atattara da su akwai shanna ita ce jemammiyar fatar da ake yin zaka da ita shine dai abin da suke zuba ruwa a cikin su tafiya faja'alat ummu isma'il saboda haka sai mahaifiyar isma'il tashrabu min ash-shannati tarin shi yake cikin wannan salka fayadir labanuha ala sabiha domin nonanta ya tsatsafo ga ɗanta ta shayar da shi hatta qadima makkata har suka isa garin faba'aha tahta dawhatin annabi ibrahim ya ajiye ta karkashin wannan katuwar bishiya kun ji nan ma'ami wannan dawha din ko karkashin wannan katuwar bishiya ita wannan bishiyar inda take a nan zamzam yanzu babu ita an cire da tungon shi thumma raja ibrahim ila ahlihi bayan annabi ibrahim ya aje nana hajara da ɗanta isma'il sannan sai ya koma zuwa ga iyalansa sham fattaba'atuhu ummu isma'il saboda haka sai mahaifiyar annabi isma'il ta biyo shi lamma balagu kada har sai da suka zo inda ake ce masa kada sunan waje ne nadu min wara'ihi ya ibrahim sannan sai ta kiraye shi ta fahimci cewa ya zai yi barin su zai a wajen sai ta kiraye shi ta ce ibrahim ila man tatrukuna zuwa ga wa zaka kyale mu a wannan wajen ka zo ka aje mu an daji ala sai ce mata ila Allah na barku zuwa ga Allah madaukakin sarki qalat sai ta ce raditu billahi na yarda da Allah je ka abinka kuwa ni har yanzu na kasa ganewa da annabi Ibrahim alaihi salam da ya dauki iyalinsa da dan sa sabuwar haihuwa yazo a lokacin fara kumanta annabi Ibrahim ya dade bashi da da neman haihuwa yake yi kuma sai samun mace sai ta haifa masa da dan jariri kuma namiji a lokacin sai Allah ya ce dauke su cikin daji an fahimta dauke suka kai su cikin daji ka ajiye ya dauke su ya kai su cikin daji ya ajiye kun ji bajinta annabi Ibrahim ita kuma duba mace raunin mace
a kai ta cin tsakiyar daji a ajiye ta ita da ɗan jariri, wahanan ala wahanin kenan, ba rauni akan rauni. Matan da take sabon rayuwa ai akwai rauni a jikinta, ba ta gama rawa ba ko jikinta bai gama komawa yadda yake ba, ya ajiye ta kuma ya tafi da Allah a cikin sa, wayafa bijinta ne ya ga Allah madaukakin sarki, kowanne yayi biya ga Allah madaukakin sarki. Amma dai ina so ka kalli mace a ce an kai ta caji, an ajiye ta, an taho an bar ta a cikin daji ita kadai. Sai mun ce yanzu misali mace ka dauki irin matan mun nan, haka dauke ta koda cikin gidan zuwa, ka dauke ta kai ta cikin dajin nan, kaje ta kace anan za ta kwana ɗaya kawai, kaga gidan zuwa ai kewaye yake da mu, kawai ka ajiye ta, kuma duk daman dajin ba a kulle suke ba, a kulle suke. Sai ka ce mata to gobe zan dawo da safe mu tafi, yi wa kawai ce akwai wani azzalimi. Amma kun ga da aka ce mata Allah madaukakin sarki ne yace ayi haka, ta samu fika wa ta'ala, Allah ba zai kuzurta ta ba ta yadda. Kun ga kuma karshe, har yanzu duk wani musulmi bai isa ibadar in hajji bai tana da nan hajara ba, ba ka isa ba, dan akwai wanda isa aikin hajji bai isa yi ba, baina safa wal marwa aikin hajjin ka yayi, aikin hajjin ka bai ba, to ita ce asali. Zamzam kamar yadda muka faɗa wancan satin, na ɗaya daga cikin ruwa mai albarka wanda babu irinsa, da annabi Allah zai biya masa buƙatar abin da ya sha dan shi, rugo ita ce da ɗanta. Dan uwa, har yanzu wallahi idan ka baka kin sarki yadda Allah yake so, ano ta je maka abin da ba ka tsammani, abin da Allah madaukakin sarki ya bayinsa a baya ya wuce, Allah madaukakin sarki bai ce daga kansa na daina ba, a har yanzu akwai wannan, kai dai ka ba Allah kawai zaka gama. Ina fata an fahimta, Allah ya sa mu dace. فرجعت وجعلت تشرب من الشنه ويدر لبنها على سبيل لما فني الماء. سورك سي تدا وتا بن مجنتا يا تفي تا دوكي wannan ruwa dake cikin salka ta ci gaba da sha, tana shayar dan ta sha, saboda sai a nonon ta ya kawo sai ta shayar da danta har sai da wannan ruwan da take sha ya kare. قالت سي تتي لو ذهبت فنظرت لست احدا. Me zai hana an tafi dan dudduba ko zan ji alamun motsin wani ya kawo min taimako? Kala fa zahabat, sai ta tafi, fa sa'idati safa, ta hauka, fa nazarat, ta duba, ta hanga, wa zarat, ta ƙara dubawa, hal tuhissu ahadan, ko za ta ji motsin wani? Fa lamma balagat alwadi, yayin da ta gangaro da kan dutsen safa ta dajin cikin inda ta aje danta, wasa'at, ta dan yi sassarfa, shine sassarfar da kake in kana yin sa'ayi, an gane mafi al-Ibrahim, wa atatil marwat, ta koma kan dutsen marwa, wa fa'alat zalika ashwatan, tayi wadannan zagaye guda bakwai da ake yi da kowanne mahaji kafin hajjin sa ya zamto cikakke karbabbe a wajen Allah subhanahu wataala. Thumma qalat, nan tace law dhahabtu fa nazartu ma fa'ala sabiyu, me zai hana in koma kuma ga yaron da na bari yana buga kafafuwan sa kamar zai mutu, wannan hali yake ciki, ya kamata in je in ganshi. Fa dhahabat, saboda haka ta je, wa nazarat, ta kalli danta, sai ta same shi yana kan dai halin da yake ciki, ka annahu yanshagu lil mauti, kai kace mutuwa ta kan masa, shine yanshagu irin kamar lokacin, saboda yadda yake kuka yake iwu. Falam tuqirruha nafsuha, ta ganshi a wannan hali zuci bata iya tabbatar da ita a wajen ba, za ta iya jurewa, sai ta ƙara barinsa. Fa qala, sai ta ce lo zahab, har dai na ƙara komawa in tafi. Fa nazartu, na ƙara dubawa, la'alli uhissu ahadan, ya jin mutsin wani, nemi taimako a wajensa ya taimaka mana. Fa zahabat, ta ƙara tafi, fa sa'idati safa, ta ƙara hawa kan dutsen safa, fa nazarat, ta ƙara dubawa, fa lam tuhissa ahan, bata iya hango ko jiyo mutsin wani ba, hatta atammat saba'an, sai da tattaka zaga guda bakwai, ta je ta dawo sai da ta yi guda bakwai. Yadda ka san kai da ka je garin Makka ka yi sa'ayi guda bakwai, mahaifiyar annabi Isma'il ita ce ta fara wannan sa'ayi. Thumma qalat, sannan sai ta ce law dhahabtu fa nazartu ma fa'ala, sai hana na ƙaro kuma wa anga wannan yaro wannan hali yake aikatawa. Fa idha huwa bi sautin, ko sai ta ji wani irin sauti. Qalat, sai ta ce aqif in kana indaka khairun kawo agaji ka kawo taimako yana ma'abucin wannan sautin ka kawo taimako in dai akwai alkhairi a tattare da kai fa izbrilu sallallahu alaihi wasallam kawai sai ga malaika jibril ashe malaika jibril ne ira gare shi a wajen fa qala bi aqibihi hakaza ay fa ala bi aqibihi hakaza sai yake aikatawa yake shuka da kafarsa wa gamaza bi aqibihi ala al-ardi yana dakan kasa yana shuran kasar fassa fam basaqa al-ma'u kawai sai ruwa ya tsiri shine in basaqa bari daga inda malaika jibril yayi me ya shuruwan nan ruwa eh kun ga da akwai kisa da ake cewa ai annabi ibrahim ne da yake kuka yake shafan sai ruwa to ba daidai bane kun taba jin wannan kisa ba daidai bace abinda yake daidai shine malaika jibril ya rije zanzam asalinta kun san rije zanzam an daga baya kuma ta ƙara komawa aka rasa inda take bayan an same ta a wannan lokaci zamani ya tsayi bi ita a kakan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Abdul Muttalib lokacin musulunci lokacin jahiliya shi ta hannun sarki ya sa rije zanzam ta dawo ina fata an fahimta duk sun san akwai rije zanzam a wajen amma babu wanda ya san inda take bari a haka duk yadda za a yi bincike an bincika ina zama yake babu wanda ya san inda take to zaka ta hakura to shine a matsayin jagora a wajen Abdul Muttalib shine jagora na garin Makka kula da garin Makka Ka'aba da abin da yake tattare da shine shugaba a lokacin to sai wa Allah alwashi cewa idan Allah madaukakarki ya nuna masa inda Zamzam yake ya yi ta mahaifin kakan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Abdul Muttalib in Allah nuna masa inda Zamzam yake shi kuma zai yanka daya daga cikin ƴaƴansa ya kwanta bacci kawai sai Allah ya nuna masa yanzu ba alwashi ya hau ba kenan yadda ka haɗa kawai sai garo Zamzam ya dawo akai ta munna duk garin Makka ya rudi ana ta munna Zamzam ya dawo saboda haka shi kuma sai ya koma shi da alwashinsa ya kenan saboda haka a cikin ƴaƴansa sai aka yi ƙuri'a ana zan Allah Abdullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta faɗa kansa kuma yana ɗaya daga cikin ƴaƴansa wanda yake ji da su yake son sa so da bare wani abu sai ya samu raƙuma guda goma sai ya sa su a gefe sai ya yi ƙuri'a sai ta ƙara faɗa kan abu mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bari in ƙara goma nawa kenan 20 ta ƙara faɗa wa kansa sai da ya sa guda 100 yana sa guda 100 sai to alhamdulillah shine sai aka ƙara kuma 100 a matsayin wa a matsayin fansa kun je damar da mai rijiyar zamzam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ake cewa shi dan zabih ne kuma jikan zabih dan wanda za a yanka jikan wanda za a yanka kada kuma ta kakansa da kisa shi ma baka ta fara akan sa ba ya bunay inni ara fil manami anni fanzahu ka fanzur ma za tara ma tu'mar satajiduni insha Allah shi ma ta fara haka annabi ibrahim kawai ya kwanta bacci sai ya yi mafarki Allah ya ce ya yanka ɗansa mafarkin annabawa menene gaskiya ne zai ta sai ya kirawo shi ya ce ya ɗana na yi mafarki an ce na yanka ka me ka gani sai ce zartar da umarnin Allah maɗaukakin sarki zai ka yanka ne shi ne sai kalma mai ban ƙayi ya ce falamma aslama yayin da annabi ibrahim da annabi isma'il duk suka sallama kowa yadda a yanka shi yadda ya kashi dan Allah ku jota zuriyatun ba'dha min ba'din kin shi ya yadda a yanka shi kuma mahaifin ya yadda yanka din sa dan Allah ka kalli abin ka kalli yadda ƴaƴa suke a zuciyar mahaifa watallahu lil jabin ya kwantar da shi akan goshin sa wai dan kada ya rinka kallon idan sa sa hada ido yayin sa ya rabar shi sai ya kwantar da shi ta kasa zai yanka shi wana dai nahu ayya Ibrahim qad saddaqat ar-ru'ya idan an kiraye shi an ce ya Ibrahim ka gaskata mafarkin da kai sai Allah madaukakin sarki ya ce wa fadainahu me bi zibhin azim sai muka fanshi annabi Isma'il da azib shine abin yanka azim wanda yake katoto sai aka yanka shi shine malamai suka tunda da mutane za a rinka layya to sai aka fanshi to haka shi ma mahaifin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka fanshe shi da me raqumi shine ake ce masa ibnu zabihaini dan wanda ake so da mahaifinsa da kuma kakansa sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai ruwan fadahishat ummu isma'il, sai ummu isma'il addahashu shine irin mutum ya dan rikice haka, ya dan rikice saboda me abinda bata tsammani ba, kawai sai ta ga waya tsiri. So da haka sai ta faza'alat tahfilu, sai ta rinka sanya hannunta tana kwasar ruwan tana zubawa a cikin salkata, shine tahfilu. Tana kwasa ta bayan ta ce tana me, tana ta dudde ne, tana tattarewa dan kai ya gudu, tana kwasa kuma tana zubawa a me, a cikin salkar. Wa zakara alhadith bi tulihi, hadisin da tsayin sa yadda yake. Rawahu al-Bukhari bi hadha ar-riwayati kulliha, Imam al-Bukhari ne ya baitar da wannan hadisi da dan riwayoyinsa gaba daya yadda yazo da tsayin sa na Imam al-Bukhari. Mal yace ad-dawhatu, abinda ake nufi da ad-dawha, ash-shajaratu al-kabira, ita ce babbar bishiya. Daidai kaffa walla sai juya, don mun wuce waɗannan kalmomin a baya, wasu kalmomi yake fassarawa. Waljariyu ar-rasulu, abinda ake nufi al-jari dan aike, lokacin da suka ga alamun tsuntsaye suna yawo a wajen sai suka aiki me dan aike ko yawa, sai aljariyu aw jariyayn ko dan aike ɗaya ko mutum biyu suka aika. Wa alfa ma'anahu wajada, sai ya samu. Wa qawluhu, fadinsa ayyan shagu, ay ya sheka kamar zai mutu, shine lokacin da mahaifiyarsa ta zo ta same shi yana shesheka kamar zai dan take na annabi Isma'il lokacin da take nema sa ruwa. To wannan shine karshen wani a saura hadisi ɗaya babban kitabin ko, to zamu karanta shi insha Allah ta'ala. Wa an sa'id ibn zaid radiyallahu qala, wannan hadisi an karbo shi daga Allah kara masa yarda. Shi Sa'idu dan yan uwa sunansa shine Sa'idu dan Zaid dan Amru dan Nufail al-Qurashi, dan uwan sayyidina Umar ne, da mahaifinsa da mahaifin sayyidina Umar wa da kani ne, kamar cousin suke shi da sayyidina Umar, kara masa yarda gaba daya. Mahaifinsa, mahaifin shi Sa'id Zaid, ɗaya ne daga cikin mutanen da duk abubuwan da ake na jahiliya da bautar gunki da shaye-shayen giya shi bai yarda da su ba. Kun san tun a lokacin jahiliya da akwai sarki ya zaɓe su, su ba musulmi ba ne, amma ba su yarda da wannan tambayan da ake, ba su yarda ka je ka ƙera abu da hannunka ba kuma ka zo ka nemi sujjada, ya ɗauke shi ka sha wahala kuma ka je ka aje shi kana roƙarsa, sai wannan akwai wata a cikinsa ba ta yi. To shi yana ɗaya daga cikinsu. Shi da irinsu Salmanul Farisi a kansu ne ayar Allah maɗaukakin sarki ta sako da yake cewa wallazina jittanabu taguta an ya'buduha wa anabu ila Allah subhanahu wataala, yace wallazina jittanabu taguta, su ne waɗanda suka nisanci ɗawu gunki da abin da yake kama da shi, wa anabu ila Allah, suka kuma koma Allah maɗaukakin sarki da al'amarinsa gaba ɗaya. Lahumul bushra, irin waɗanda suna da bushara ta musamman. Sai Allah yace fabashshir ibad, kai wa bayina busha. Bada al-Farisi da irin mahaifin Sa'id ibn Zaid yana ɗaya daga cikin waɗanda wannan ayyuka a gare su, saboda mutane ne da su ba su yarda da abubuwan da ake a lokacin jahiliya ba. Kun san tarihin Salman yadda ya rinka neman addinin musulunci, ya faɗa hannun nan, an sai da shi a wajen ba Yahudi, an sai da shi a wajen Kirista, an sai da shi a wajen ba Majuse, duka duk yanayi ne kamar addinin gaskiya. Har daga ƙarshe ya zo garin Madina kuma sallallahu alaihi wasallam ya karɓi addinin musulunci, saboda gaskiya ce a ransa ita yake so. Shi Sa'id ɗan Zaid ƴan uwa kuma yana auren Ummu Jamilin Fatimatu bintul Khattab radiyallahu anha, alkunyata shi ne Jamil, sunanta kuma Fatima ƴar Khattab ƙanwa, so daga shi ne mijinta. Kun ga auren da aka yi kenan. To sai ya kasance suna ɗaya daga cikin farko-farkon wanda suka karɓa addinin musulunci tun a garin Makka. Tun addinin musulunci yana da zafin tun da ake yi wa Sibilal azaba, ake wa sauran sahabbai azaba masu rauni, wanda in ba kai ba wani bane ba sai ta karɓa addinin musulunci ba. To a lokacin ya karɓa addinin musulunci, kada ku manta kuma ta dalilinsa da shi da ɗan wasu sayyidina Umar ya karɓa addinin musulunci. Ai dan mun san kissa ko ranan mun ba da kissa a nan wajen, lokacin da sayyidina Umar ya Qur'ani, ɗaya daga cikin sahabbai ya je na karanta da su al-Qur'ani. Sayyidina Umar asali ya wone da takobinsa zai je kashe manzon Allah, ira da aminci tsara tabbata a gare shi, shi a nasa abin da, saboda annabi ya zo ya raba zumunci, yana lajin alloli, ransa ya bace, ce to me zai hana aje a gama da shi ne, kawai zara takobi ya tafi. To shine sai suka da dahabi sai an gama da Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam, sai ce ka je ka fara gamawa da gidanka tukunna, kana sanar da cewa an wakka da dan musulunta, to sai kuma labari ya canza a gidana a gidanmu sai to bayan ta yi ba kawai sai akala daga wajen manzon Allah sai ina sai ya ji dan wasa sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kuma sai sa shine karantar su alqur'ani yana jin sayyidina Umar sai sauri ya buya dan ya san karan babu kyau amma su suna nan da ta ga sai ta da qur'ani sai ta boye a bayan ta sai kalli dan sai kalli shi dan dan uwan nasa kuma kan nasa yace na samu labari kai da Fatima kun musulunci ce kwarai da gaske to da ka sai sa mu sai make shi to da ka sai ce da uwa ta san menene a bayan ki tace qur'ani yace ba ni tace ba zan baka ba ba ni ba zan baka ba saboda kai da jisa ne ba zaka taba alqur'ani ba yayye sai da keta wata ruwa ta ce sai da fasa mata baki to dai da keta kuma sai yan wantaka ta motsa sai ga mai kyauta ba so da ka sai ta sai ba ta hakuri ce ta ba shi ya gani sai ta ce a har sai ya ji yayi wanka ko yayi alwala so da ka sai da ya je wanka ta bar tsaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha kawai sai jikin sa ya rinka rawa a lokacin hankalin sai lalle wannan ba maganar mutum bace ya za a ina shiga addinin musulunci suka gaya masa tun a lokacin ya musulunta sai suka ce yanzu ya tafi jira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga da Sa'idu dan zai da matarsa ta dalilin sai Umar ya ce yayi me ya karba addinin musulunci shine ya je samu su manzon Allah dan abil aqab kun san idan za a yi musulunci a lokacin kwaiwa ake a shiga cikin daki ayi saboda tsoro da fargaba idan aka ce salamu alaikum sai a ce to a daina abinda ake da aje alika a ga wai sai dai je leka idan ya ga ba barazana sai zo ya ga sai ya ga annabi sai annabi abu suka ji kankan kofa kankan da karfi waye sai Umar ne shankalin kowa ya tashi Umar anan annabi ya ce ku je ku bude kofa idan da alkhairi yazo muna tare da shi idan ba da ba alkhairi yazo ba aka je aka bude kofa sai da ya shigo yana shigowa yazo ya zauna a gaban manzon Allah tsira mutsi tsara tabbata a gare kalmar shahada daga lokacin addinin musulunci kuma ya sauri kun san kuma shi sayyidina Umar dan koya uya ne yace ya rasulullahi ba akan gaskiya muke bane cikin gaskiya ne ta koyan tashi ba fita da Allah tashi abu ta addini kawai su manyan Quraishawan Makka nan su Abu Jahl da sauransu ana bakin Ka'aba ana ta shewa ana ta abubuwa kawai sai aga musulmi sun fito ana ta kalmar shahada kai wanda kawai sai aga sayyidina Umar a tsaye sai ya ce to akwai matsala a koma aka addinin musulunci ya fara samun karfi dama annabi ya addu'a yace Allah ya dauke daya daga cikin umaran nan guda biyu ko Amr bin Hisham ko Umar dan Khattab Amr dan Hisham shine Abu Jahl Umar dan Khattab shine sayyidina Umar dan Abu Sa'id sai Allah ya karba addu'a annabi na Umar ya karba addinin musulunci ba Abu Jahl ba eh shi Abu Jahl ya mutu da jahilcin sa ya mutu a cikin kafiri Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan sahabi Sa'id bin Zaid daya daga cikin manyan sahabi ne da suke mujabud da'awa Allah yana karba addu'ar su da yayi addu'a za akwai irin su ba wallahi da sun ce Allah za nan da nan Allah yake yi nan take akwai wata mata mai suna Arwa ta kai karan sa wajen Mabinul Hakam gwamnatin Madina a lokacin tace Sa'idu ya cuciye ta ya cinye mata fili aka ji aka kira dattijo yana gida aka ce kai ce ni ne zan cinye mata fili bayan na ji manzon Allah ya ce kira da aminci tsara tabbata a gare shi duk wanda ya zalunci wani fili gurgurdan sai an jijjigo daga kasan bakwai wannan dami din an dora masa a kafadarsa ranar tun alkiyama in ji manzon Allah ya ce kaza kuma an cuce ta yace ni zan faɗa haka idan da gaske ne Allah bi mata haƙinta in ba da gaske bane Allah ya tsawaita rayuwarta Allah ya mankantar da ita Allah kuma ya kashe ta a fi da uku dai faɗa babu abin da bai faru ba ta yi tsayin rai ta makance kuma wannan filin shi an ta mutu aka binne ta shine ajalinta wata rana ta faɗa wani rami daga ciki ta mutu shikenan aka mai da kawai aka binne addu'ar bayan Allah kenan eh akwai bayan Allah da har yanzu in ka taba shi waka Allah ina ga muku har yanzu ba za ka rasa irin su ba da yadda kake gani mun lalace din nan akwai irin su suna nan kai dai kawai ka kiyaye Allah ka kiyaye mutane ba kowa zaka wulakanta ba wannan yace ya ubangiji min maganin sa wallahi sai ka mutu kadinarin wallahi sai ka mutu har yanzu akwai irin su law aqsama ala allahi la abarrahu idan yayi waran Allah madaukakin sarki rantsuwa sai almadaukakin sarki ya barantar da shi. Akwai irin su Bara'u bin Malik, Bara'u dan Malik shi ma irin su ne, duk ya inda za a je Bara'u, inda shi idan yaki ya iwa sai a ce Bara'u yi mana addu'a. Idan Bara'u ya ce ya Ubangiji ka ba mu nasara, shi haka yake. Yakin sa na ƙarshe shine da aka je aka yaki sai aka ce Bara'u ya ce ina jin kunyar Allah madaukakin sarki, nayi Allah ya karba. Ace ka daure kai ai muna cikin wani hali. Sai ce ya Ubangiji ka sa musulmi su samu nasara ne kuma ne shahada, ana aka kashe shi. Bara'u dan Malik kenan. Akwai irin su hayya madaukakin sarki ya samu dace. Yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, naji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa al-kam'atu min al-manni wa ma'uha shifa'u lil-'ayn. Al-kam'atu wani dan tsiro ne da yake towa, ni ban san sunan zarawa ba gaskiya, dai shi ba shuka shi ake ba, idan an yi ruwan sama kawai galibi yake fitowa, ba shuka shi ake ba. Sannan a ba ka biya mace aka sai a shuka ta ake, ka biya ta ake sayarwa. Shi wani dan karami ne, haka za ka ganshi dan karami ne, kadan wanda zai iya dan yi gogulin din alkamat ya gani dan ne, haka dan zagaye haka, galibi ya fito a Hijaz ba ka shugo ne. Nam mashu shine nam bayada ba shi da ganye, kuma za ka ga ba shi da kafa, ba shi da sak, haka suke ce masa haka yake. To yana da zaki haka ana shan sa. To ruwansa idan an matse shi kuma maganin ciwo ne, inji manzon Allah. To shine annabi tsira da ta gare shi wannan alkama dan min almanni, daga almannu ne. Wasu malamai suka ce almannu ita ce abinda Allah madaukakin sarki saukarwa mutane a himul manna wassalwa. Almannu ita ce kamar darba. Shine mutane annabi Musa suka ce su ba sun gaji da noma, sun gaji da noma, Allah madaukakin sarki ya rinka saukan musu, kawai sai Allah madaukakin sarki yake saukan musu da dan shila, sune as-salwa. Da kuma wannan almanna din shine kamar zuma yake kullun shine abincin su. Idan ka fito zaka ganshi ka iba ka abin nan kai amfani da shi. To sai annabi ce shi wannan alkamati din to daga wancan yake. Wasu malaman suka ce alkamatu min almanni, shi wannan daga baiwa ne, ai min alminnati, daga baiwar Allah madaukakin sarki ne da yawa mutane. Sannan ma'uha ruwansa shifa'un lil aini, waka ne ga ido. To malamai suka ce ya amfani da shi wajen sanya shi a ido. Wasu malamai suka ce ba kai ake sa shi ba, idan kan mutum kuma ya samu abin kai tsaye ya sa shi a ido, su kuma ya samu matsala aka ke sa shi a ido. Wasu suka ce sai an dafa shi, wasu kuma suka ce a'a ana amfani da shi ne a cikin abin, a sa shi a cikin wani abin ai mix sai zama to magan, kamar wani kwalli da suke faɗa, na manta sunan shi, suka ce aka mix ɗinsa da shi yana maganin ciwon ido sosai, na manta sunan kwallin. To amma dai suka ce ba kai tsaye, kamar su Imam Nawawi suka ce tunda annabi yana maganin ciwon ido dauke shi ka gurɗa idan ka zai. To amma dai wannan almari mu a matsayin mu na musulmi mun yadda almannu ko kuma alkam'atu ruwan sai na maganin ciwon ido mun yadda, ko amma yadda za a yi magani da shi lalle ka tambaye ma'abota sani. Kada sashi ne, yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Mun kammala kitabul mansurat, za mu shiga kitabi na ƙarshe a cikin riyadus salihin da kitabun insha Allah ta'ala. In mun gama riyadus salihin, Allah dan an gama za a yi walima, kowa sai ya shirya samu dace dan mun dade muna karanta shi tunda aka buɗe makaranta masallacin da muke karatu riyadus salihin. Ba haka bane, tun a tsohon majalisi ma ko duk a tun buka fara ware da gaske. Allah ya samu amfana da shi. Shine wannan a anya wannan alkamata ne kuwa, wannan abinci ne kamar goba ma zai mamu zai wannan suka baka Malam Umar, amma shi wannan sake kamar dan fari haka, yana da dan bai kama da wannan ba gaskiya, ba fitowa ne kasashen Larabawa. Allah ya samu dace. Idan akwai wanda zai ishe abinci kuma ne, sai mu sani abinda muka faɗi daidai almuladan gaba daya, kuskuren da muke Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.